Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya, kuma da fatan ana ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya. Sunana Maryam Dauda tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 29 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, miliyoyin mutane za su shiga cikin wani yanayi mai wuya tsakanin watan Yuni da Agusta, lokacin da ake samun karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Amurka ta buƙaci ta ci gaba da mu'amala da China cikin lumana gabanin ziyarar aikin da sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen take shirin kaiwa Beijing. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana ƙarara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya ta musanta cewa tana shirin ƙarin kuɗin wuta daga 1 ga watan Yuli da ke tafe, a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa.
Wannan al'amari yana sanya tukarfinmu, muna ji muna gani. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki kan wannan al'amari. Wasu ma za ki gani Hajiya ba su ma san da cewa za a yi ƙarin nan ba. Tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara, hukumar wutar lantarki ta yi ƙarin wutar lantarki ya kai su uku, ba kowa ne ke da labari ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ci abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa game da sauye-sauyen da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a cikin wata guda da fara shugabancin ƙasar.
Akwai abubuwa da muka gani da ya dan yi gyare-gyare, kamar wannan shugabannin tsaro da ya dan caccanza su. To sai muna ga kaman ko za a ci gaba daga wannan wurin ne, amma batun wani abu da ya ce a talauce da ya talaka ya dan samu wani sauki a rayuwarsa. Gaskiya sai dai fatan alheri babu.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdi ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana ƙarara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar ƙawancen sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha. A jawabin da ya gabatar a majalisa a ranar 'yancin kan ƙasar Ukraine, ya ba da shawarar cewa kamata ya yi shugabannin na duniya su daina tunanin irin martanin da Rasha za ta mayar a sa'ilin da suke ɗaukar matakai a kan Ukraine. Sannan ya ci gaba da bayani a game da abin da Kyiv take fata zai faru a taron NATO da za a yi tsakanin ranakun 11 da 12 na Yuli a Lithuania, bayan tattaunawa da shugaban Poland Andrzej Duda da shugaban Lithuania Gitanas Nauseda a babban birnin ƙasar Ukraine. Mun fahimci cewa ba za mu iya samun shiga a ƙawancen NATO ba a lokacin da ake yaƙi, amma muna so mu tabbatar da cewa bayan an daina yaƙin za mu zama mamban ƙungiyar, Zelensky ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa. Zelensky ya kuma ce Kyiv tana fatar samun tabbacin tsaro a wurin taron domin kare Ukraine har sai an amince da ita a matsayin 'yar ƙungiyar NATO. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a Khartoum, babban birnin Sudan, a jiya Laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar Idin babbar sallah. To sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron, a cewar mazauna birnin. Shedun ganu da ido a babban birnin ƙasar na biyu Omdurman sun ruwaito da yammacin jiya Laraba cewa an kai hare-hare ta sama, duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar ɗin suka bada sanarwa daban-daban domin bikin babbar sallah. Wani mazaunin birnin Khartoum ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa lamarin ya ishi ƙasar nan haka. An kashe kimanin mutane 2,800, sannan kuma wasu sama da mutum miliyan 2,800 sun bar gidajensu a sanadiyar yakin tsakanin hafsoshin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da abokin hamayyarsa shugaban ƙungiyar mayakan RSF Muhammad Hamdan Daglo. A ranar Talata, Burhani ya yi kira ga matasan Sudan da ma duk wani ɗan ƙasar da zai iya da su ɗau makamai domin taimakawa sojojin ƙasar. Kiran nashi ya jaddada wanda ma'aikatar tsaro ta yi a watan jiya, to amma fararen hula da dama sun yi watsi da shi. A tsakar wani gida da babu kowa a ciki, maza ne sanye da fararen kaya, yayin da mata kuma suka sanya kaya masu launuka da haska da haske, suka gudanar da bikin sallah, bayan nan kuma suka yi wa juna fatar alheri a cikin wani yanayi da ba a saba gani ba cikin makonni goma da suka shuɗe, inda karar bindigogi da makaman artillery ba tare da kakkautawa ba da hare-haren sama ya lalata gidajen mutane, babu abin da ya rage sai baraƙuzai.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, zamu tabo bangaren rahotannin mu. Hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya ta yi amai ta lashe bayan da ta musanta cewa tana shirin ƙarin kuɗin wuta da kashi 40 cikin 100 daga 1 ga watan Yuli mai kamawa. Sai dai duk da wannan mataki da hukumar ta dauka, kungiyar kwadago ta Najeriya ta ce a shirye take ta kare ƴan ƙasar daga wani ƙarin kuɗi bayan man fetur da suke fama da shi a yanzu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan batu na zuwa ne makonni kaɗan bayan cire tallafin man fetur, wanda ya sa yanzu haka ana sayen man kan farashin da ba a taɓa kaiwa ba a ƙasar. Da take mayar da martani kan batun ƙarin kuɗin wuta da hukumar wutar lantarki ta ce ta janye, Hajiya Fatima Abubakar ta nuna cewa ba wannan shine karan farko ba da hukuma za ta riƙa yi wa mutane barazanan cewa za ta yi ƙarin kuɗin wutar lantarki.
Wannan al'amari yana sanya fukarfinmu, muna ji muna gani zama a ƙasarmu tana son ta gagare mu. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta dauki mataki akan wannan al'amari. Wasu ma zaki gani Hajiya ba su ma san da cewa za a yi ƙarin nan ba, ba su da labari, sai dai kawai mutum kiji yana ta korafe-korafe, yau ya ce idan ya sa katin wuta da tana mishi sati guda, yanzu sai ta koma ta yi kwana uku. Tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara, hukumar wutar lantarki ta yi ƙarin wutar lantarki ya kai su uku, kuma ba kowa ne ke da labari ba. Don haka ya kamata dai a ce an samu matsaya, don al'ummar Najeriya suna cikin halin kakanikai.
To ko yawan ƙarin kuɗaɗe da ake yi kan kayan masarufi shine zai yi saurin farfado da tattalin arzikin ƙasar ne? Masanin tattalin arziki Ahmed Ilyas Saddaunan Misau ya yi fashin baki.
Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi uku. Na farko matakin gaggawa, wato na yanzu immediate a turance. Mataki na biyu na ɗan lokaci short term. Mataki na uku na tsawon lokaci long term. A mataki na gaggawa, wato ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa. Rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske. Shin a ina suke? Lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru. Mataki na biyu shine na ɗan lokaci, wanda za a farfado da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka. Mataki na uku shine farfado da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma harhaɗa kaya da ake bukata cikin ƙasa da wajen Najeriya. Wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i, saboda shi noma yana buƙatar shiri na musamman kafin a samu amfani shi.
Amma ga sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir, yana mai cewa kungiyar kwadago ba za ta lamunta da wani ƙarin kuɗin wuta ba.
Wai yanzu an fito ana maganan ƙari, ƙarin me? Albashin ma'aikata nawa ne? Su masu aikin nawa suke ɗauka? Kwata-kwatan ƙarin albashin da bai wuce mafi ƙanƙantan 30,000 ba shine za a dinga musguna 'yan Najeriya da wannan ya zama rashin adalci da kuma rashin imani, wanda yana mai tabbatar miki kungiyar kwadago ba za mu zuba ido muna kallo ana 'yan Najeriya abin da ga dama ba. Don haka tuni kungiyar kwadago muka yi tir da wannan ƙari, kuma mun faɗa ba za mu lamunta ba, kuma ba za mu kyale ba. Kuma insha Allah muna nan, muna tuntuɓa membobinmu a jihohi 36, muna haɗa kansu inda za mu tabbatar da cewa mun ƙalubalanci wannan zalunci da ake a ƙasar nan.
Hukumar wutar lantarkin dai ta ƙara jaddada cewa babu wannan batun ƙarin kuɗin wutan, domin har zuwa yanzu ba a kammala shirye-shirye a kai ba tukuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya suna gargadin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki ta kai halin niyya su a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin kiyaye fadawa wani mawuyacin hali. Masayar Shimel, wanda shi ke gudanar da al'amuran jinƙai na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, a bara ya sanar da masu bada agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin ƙasar waɗanda suka hada da Borno, Adamawa da Yobe. Yace a jiya Laraba a gindin Geneva, yace amma abin takeici bayan shekara ɗaya lamarin ya dade muni. Yace a cikin shekara guda kiyasin mutane da suke buƙatar taimakon jinƙai sun karu daga 500,000 zuwa miliyan 6, sannan mutanen da suke fuskantar matsanancin yunwa ma sun karu zuwa mutum miliyan 4.3, inda sama da rabin miliyan ɗin mutane suke rayuwa cikin yanayin yunwa. Bugu da ƙari kuma, yace alƙaluman yaran da suke ƙasa da shekaru 5 da ke cikin haɗarin matsanancin yunwa ya ninka zuwa 700,000 a wannan shekarar, inda an kwatanta da shekarar da ta gabata, inda ya bayyana cewa adadin su ya ninka so 4 daga shekara ta 2021. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya zama wajibi Amurka ta samu wata hanyar da za ta yi mu'amala cikin lumana da China a daidai lokacin da ake samun gasa mai tsanani tsakanin ƙasashen. Ya kuma yi nuni da cewa Washington ba za ta yi hannu riga da Beijing ba. Ta haujin tattalin arziki kana an samu riba mai yawa a kawancin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a bara. Babu inda za ta, mu ma babu inda za mu je, Blinken ya sanar a wani taron jama'a a New York da Majalisar Harkokin Waje ta shirya. Ya ci gaba da cewa, za mu san yadda za mu yi domin mu ci gaba da mu'amala tare kuma cikin lumana. Kwanaki bayan da Blinken ya kammala tattaunawa da manyan jami'an China a Beijing, ya ce dangantakar Amurka da China dangantaka ce ta gasa mai dogon zango wanda ba shi da ƙarshe. Yayin da Amurka take duba yiwuwar ɗaukar matakan da za ta ɗauka domin rage kwararar kuɗi da fasahar Amurka zuwa China a bisa dalilan tsaron ƙasa, babban jakadan na Amurka ya faɗa cewa, muna so mu tabbatar da cewa mu muke kan gaba a wannan gasar da muke yi ta yadda za mu juya alƙalar al'amura masu zuwa. Waɗannan kalaman na Blinken suna zuwa ne a gabanin ziyarar sakatariyar Baitulmanin Amurka Janet Yellen da ake sa ran za ta kai Beijing a makonni masu zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yau Alhamis 29 ga watan Yuni, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika wata ɗaya da fara shugabancin Najeriya. ‘Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sauye-sauyen da ya yi cikin wata guda da suka hada da janye tallafin man fetur da sauye-sauyen manyan jami'an tsaron ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da sabon zababben shugaban ƙasar Najeriya, shugaba Bola Ahmed Tinubu, ya shiga wata guda cip-cip a kan karagar mulki, an samu sauye-sauye da dama a kan mulkin nasa da ya haɗa da canja manyan hafsoshin tsaron ƙasar da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya da shugaban hukumar custom da ma dai sauran da ba su arsa ba. Cikin matakan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka, ciki hada bayyana cire tallafin man fetur da ya haifar da tsadar man fetur a ƙasar da kuma sanadiyar tashin ababen hawa da har ma ya shafi kayayyakin masarufi a ƙasar. Da koran gwamnan mamakin Najeriya Mr. Godwin Emefiele da kuma kamishi da shugaban hukumar EFCC wato Abdulrashid Bawa. Shugaba Bola Tinubu ya bayyana sunayen masu bashi shawara na musamman da wasu makarabinsa da yake ganin shi ya dace ya aiki da su. Yanzu dai 'yan Najeriya da dama na ci gaba da yawawa kamulu da yin shugaba Bola Ahmed Tinubu in banda cire tallafin man fetur da aka ce ya yi kwarab ɗaya wanda shi ne ƙara haifar da wahalhalun da talakawa ke ciki. Shugaba Bola Tinubu ya yi sauye-sauye a makatun gwamnati gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma da alamu na shirin musanya wasu da ya gada da wasu na daban, musamman ma waɗanda ke gani sun taka rawa wajen harkokin siyasar sa. To wai shin me ɗan Najeriya ke cewa ne game da shugabancin Bola Ahmed Tinubu da ya cika wata guda a yau ciccik?
To sunana Aliyu. To alhamdulillah an yi zabe lafiya, kuma an ba wanda ya ci zabe, shine abu na farko da zamu duba. So har yanzu akwai sauran lokaci da za a zo a duba tukuna ayaba. To amma a yanda ya shimfiɗa abin da muna gani yanzu, insha Allah za a dan samu dan sauki a kasan nan. Dai babban matsalan talaka shine abin da zai ci, abinci, a bude boda abinci, abinci shine abin da yake damun talaka yanzu.
Tunda an shafe kusan wata guda, yanzu kamar in nasara za a ce ga samu guda daya a cikin wannan wadi nasu na wata daya dai.
Wata ɗin da ya gaskiya ni ban ga wani nasaran da aka samu abun har a bude baki a fada ba, saboda ya cire tallafin mai talaka, suna jin raɗaɗi a jikinsu, gashi muna jin kishin-kishin na wutar lantarki ma za a cire, za a kara kuɗi, har yanzu ma'aikata ba zona an duba a kara musu wani abu ba. Gaskiya ana cikin wahala. Shi ma dai abin da za mu ce ba za mu fasa addu'a ba, muna mar addu'a dai Allah ya kawo mana sauki, amma har yanzu tafiyan akwai dubawa a ciki.
Sunana Sadusu Jajiya. Gaskiya ba wani abin da za mu iya cewa, sai dai muna masa fatan alkhairi ne kawai, saboda gaskiyar magana idan ka lura har yanzu ihu ake yi, kuka ake yi, kaman a ce ya fi na dama kukan da ake yi a zamanin can.
Kamar akwai wani abu wanda kuke gani ya yi wanda za a ce ko kuma za a iya kawo gyara game da sha'anin mulkin nasa?
Akwai abubuwa da muka gani da ya dan yi gyare-gyare, kaman wannan shugabannin tsaro da ya dan caccanza su. To sai muna ga kaman ko za a ci gaba daga wannan wurin ne, amma batun wani abu da a ce a talauce da talaka ya dan samu wani sauki a rayuwarsa. Gaskiya sai dai fatan alheri ba, amma irin wannan abubuwa da yi na office din shi, to zamu ce dai akwai halaman cewon akwai nasara insha Allah.
To sunana Abubakar Musa. A gaskiya zancen mu talaka muna kuka, amma shi Tinubu ya zo ya samu Najeriya yana cikin wani hali daban, kuma kafin a fara wani abu yayi sauri a ce talaka sun fara kuka. Don a gaskiyar zancen shine abubuwa sun gama lalacewa. Gwamnatin da ya shude gaskiya abubuwa sun tsarbace sosai, amma a yanzu shi da ya hau ya dan fara wani tabaka step daya biyu dai. Kaga kama su MFLN nan shi ya dan fara tona wayansu asirin da talaka suka shawala. Za a iya ce shi jagaban din bai samu ya tallafa yayi wani abu muhimmancin da har talaka zai gani a kasa ba, amma talaka mai hakuri.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma fatarsu ga sabon shugaban kasar nan Najeriya, shugaba Bola Ahmed Tinubu, game da inda ya kamata ya sa hankali a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka,
idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya, to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata, za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci.
Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka.
Shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata, mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a, amma ba ma yanda za su rayu ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, mun dauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da ƴancin mata da ya hana mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama iya bada gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban ƙasa. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da Barista Aisha Aliyu Tijani da Comrade Yahaya Shuaibu Ngogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, Ustaz yana kan lissafta gabobin da aka samu sabani lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafi harkar wasanni. To kusan in ka dauki wannan fadarar ta abin da ya shafi harkar wasanni zaka ga mafi da motsa jiki zaka ga mafi yayin abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu to sai kuma abu na gaba shine abin da ya shafi harkar entertainment abubuwa na ya ake fashin na sha'i da sauransu shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafi addinin musulunci to kira zuwa ga tabbatarwa da mace yanci galibi ana hada shi ne da wayansu matsaloli wayanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare shi shine komai a mai da shi gidansa ai kira zuwa ga gyara abinda shafi harka auratayya idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci
comrade bincan fassare-fassare da fahimce-fahimce na magana yanci din nan ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini din nan da al'ada din nan da sauransu domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa al'ada na taka rawa duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman na abin da ya shafi doka ko da su a cikin yan majalisa din sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya akan abubuwan da suka shigo sabbi kafin su fitar da matsaya wace hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa musamman dangane cewa matan nan dai yancin su an fahimce shi kuma an ba su shi
to na farko dai girmama ilimi babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar kuma muddin ilimin ta gurbatacce ne ko ba shi dangarta in ka kula zai zama kamar abun mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan kasancewar da primary ta yawa private secondary school private primary school gun makarantun gwamnati makarantun da sauransu to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtar sa abin da nake nufi ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar kasar shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata akai shine mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba ma yanda za su rayu ba abin da nake nufi shine yaya za a kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci a gina gida a hau mota bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa wannan ba wani abu bane mai muhimmanci a gun al'ummar nan to akwai bukatar ita kanta harkar aure gaba daya a fahimce ta da mutane ba su da cikakken ilimi amma suna da hakuri da imani kuma sun dore akan al'ada akan girmamawa akan girmama dan adam shi kansa musamman kasan babu lokacin da ake kaskantar da cin zarafin dan adam bil adam ma general irin wannan karan musamman ma in yi hada abu da talauci ko wani yafi karfin wani ta kowa irin siga zai iya kasa da shi shi yasa tsohon sakataren majalisar dinkin duniya Kofi Annan yake cewa you can't have development without security and you can't have security without development yace amma you cannot have both without fundamental human rights ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba kamar yadda faɗa sannan ba za ka iya samun tsaro ba tare da cigaba ba sannan duk cikin su dinnan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da cigaban ba ɗaya daga ciki zai iya tabbata muddin dan adam ba shi da kima so mai muhimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda dan adam ake yin su to muddin dan adam din da ake yin dan su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa saboda haka abin da ya kamata ya zama nan dole sai an san kima ta dan adam an san daraja kuma menene zai tabbatar da kima ta dan adam shine ilimi ilimi ne zai gaya ma cewar ga irin darajar dan adam yake da shi kuma ga inda ya kamata ya zama
amma kuma gashi ana karatu ta gashi degree ko wanne gida ko ina gashi na
ai ga magana
bunni da karkara
to ai kamar yanda Malam Aminu Kano yake faɗa shi Allah ya gafarta masa yake cewa wai ilimi ya tashi ya bar sani akwai dumbin sani na mutane amma ilminta ilimi na rayuwa yanda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills ne yanda za ke karayu da lafiyarka da zamantakewa ka ce da gobe da ma yanda za ka iya magana da mutane da ɗanka ƴarka mutum na waje da shauruzu in ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzure ki so wannan tunzurewa ya sa niwa ne wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida saboda haka wannan tunzurewar da ake a waje zaka ga mutum ɗan ƙanƙanin abu aka yi ma akan titi sai ka je wani irin zagi to yana shiga cikin gidansa in ya samu mace haka zai mata yanda aka masa wajen nan sai mai da irin wannan abubuwa. To wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shin jin dadin zaman, na shin ganin girman shi kansa auren. Jiya naji wani malami naji dadin magana da yake fara yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake, duk mutumin da ya aure yazo yace aure zai yazo ya tare mutane da shirin su, to ba magana wasa a cikin harka aure, magana ce ta gaskiya. Sannan duk mutumin da ya saki mace yace ya saki ta, ba magana wasa a ciki da gaske yake. Sannan duk mutumin da yace ya dawo da ita, ba magana wasa a cikin harkar dawowa, magana ce ta gaskiya. Saboda haka kage kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane ma su fahimci cewa to aure magana ce mai muhimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace. Duk irin wahalhalun da aka sha da yanda aka yi mata jinin da ka zo kawai ka buki kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba. Akwai sakin da yawa da gaske kashi 90% na sakin da ake basa halatta.
Barista, a wannan yanayi da kwamar ya yi magana, me yake tunanin makomar mata? Ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi.
Gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina, gari kamar Kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen radio da gidajen TV. Duk wacce ka bude a duk sanda kake so da awan da kake so ana wa'azi ana fadan Allah da Annabi. Amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure. Saki in ka je kotunan mu da gingimin kenan. In aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi. Shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da ƙananan yara
musamman a cikin gida.
Yawwa musamman a cikin gida. Ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen. Amma duk zancen ai an gama yin sa tun a inda ka dauko auren da ka'idojin sa. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka, ka tozarta su. Shi ne fa cin zarafin da ake magana a kai.
To da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan ƴanci, za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda za mu dasa aya kenan akan wannan batu, sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila akai a wannan shirin, idan wata sabuwa ta taso kan batun za mu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu, sai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin Kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne
madalla. A gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana ƙarara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar ƙawancen sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha. Ɗaruruwan mutane ne suka tattaru a Khartoum babban birnin Sudan a jiya Laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar Idin babbar sallah. To sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron a cewar mazauna birnin. Shedin gani da ido a babban birnin kasar na biyu Omdurman sun ruwaito da yammacin jiya Laraba cewa an kai hare-hare ta sama duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar din suka bada sanarwa daban-daban domin bikin babbar sallah. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna gargaɗin cewa matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki da ta kai halin ni'asu a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin kiyaye faɗawa wani mawuyacin hali. Matthias Schimmel, wanda shi ke gudanar da al'amuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya a bara, ya sanar da masu ba da agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin ƙasar, waɗanda suka haɗa da Borno, Adamawa da Yobe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hanki za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Mr. Cummings. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.